Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraro, don mai alike farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurinki ɗaya, filin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Yau za mu ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar, maƙwabciyar Najeriya, a kan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Mana Barma ya samar mana.
Sunana Mutari Muhammadu. Ba shakka yana so a samu zaman lafiya a duniya, ko in ce a cikin al'umma, dole sai an mai da hankali ga su shugabannin al'umma. Su ne ya kamata a ce su ne kan gaba na faɗakar da 'yan baya domin tabbatar da wannan zaman lafiya. Kuma a duba a yi wayewaye adon tafiya a kan al'adunmu. Saboda idan ka duba al'adunmu suna tafiya da zaman lafiya, kenan sai an yi waiwaya don tashi shi menene aka saki baya wanda ya kumce, wanda har yasa wannan rashin zaman lafiya yasa ya tabbare a duniya. To a lokacin za a samu mafita, sai a samu zaman lafiya.
Suna naman Manada. Tashtashin hankali ya yi yawa, yaƙi-yaƙi da sauransu. Wannan matsala ta taso ne daga rashin shugabanci na gari. Me yasa mun ce rashin shugabanci na gari? Idan shugabanni ba sa da adalci, kuma an yi zaɓe ba cikin gaskiya ba, sun yi kuma a shugabannin sun kama aiki, sannan ba su tsaya suka ƙoƙarin mai da hankali ba kan ɗimbin matsalolin da al'ummomin su suke fuskanta. Mun yanzu ka ɗauki misalin ƙasar Afirka ta Tsakiya, in ka ɗauki RDC Congo, in ka ɗauki Libya, ka diba waɗannan ƙasashe ba. Ba wai ƙasashe ba ne da suke da talauci, suna da arziki a ƙarƙashin ƙasa, amma kuma suna fama da talauci. Wannan talauci ya kawo shi rashin adalci na shugabanni. Kuma akwai wata matsala, shugabannin ƙasashen mu na Afirka suna so su tsaya a kan shugabanci, su tsaya su ne su ce in ba su ba babu wasu. Kenan nan ma akwai matsala, demokradiyya akwai ta amma a baka.
Sunana Nafisatu Hassan. Muna gani kamar cikin duka duniya gaba ɗaya ko ina tashin hankali ne, ko ina kashe-kashe ne. Kashe-kashen gadai, ina gani wata ran kashe-kashen kamar matsalar shi bangu ganin rashin mulki mai adalci yana iya kawo shi. Kun kuna cikin ƙasa, in an maida ku baya shi da kuke ba a san ku ne, an maida ku baya kenan ku ji kuke kamar ya kamata ku da kanku ku ɗauki mataki. Shi ne yake kawo wata ran kuke gani cikin ƙasa wani wurin an ce wani mutane sun ɗauki makamai suna rebellion. Lava Pacific shi ne abin da hanyar da ya kamata mutane kowa ya bi don ya samu ya kwaso haƙƙin shi. Ya kamata mu san cewa cikin duniya ga da muke mutane ko cikin gida guda ba mu iya mu zama daidai. To amma in mun zo mun sa kowa ya san yanda wanga yake, yanda wanga take, ba dole bane ni ma in zama haka nan. Ya kamata mutane su yarda da juna, mutane su san da ko ma mutunan ra'ayin ku su sha bamban. Akwai radda mutunan nan zai amfane ka, akwai radda mutunan nan yalla shi zai maka wani abu da kai baka san ina ya fito ba. Kenan ya kamata a ce kada kawo wani zancen addini ko wani zancen ra'ayi kamar siyasa. Dole ne mutane su zama tare da juna.
Sunana Haladu Mamman. Nan Afirka sai ka gani ba a ba matasa aiki. Matasa ga su da diploma sun yi ilimi, maimakon a sa matasa sai a sa son zuciya ana ɗauko tsohi wanda har sun mai retreat, wato sun yi an tare sai a maido su a ba su aiki saboda siyasa. Ka gani matasa suna nan da diploma ne, ya za a zama lafiya wanda ya kamata lalle a ba shi, a taimaka mashi a ba shi aiki, a daina ɗauko waɗancan tsohi wanda sun riga sun kare su, a bar ɗauko su ana sa su maimakon wani aiki kuma ana ba su aiki ga matasa.
Sunana Nafisa Yahaya. A tunanina ma abinda yake kawo tashin hankulan ga deja ko wasu sun yi firistire, an yi firistiren su an ɓata musu rai, ya kamata a gyara musu. Wasu kuma talauci ya dame su da dai sauransu. Wasu sun tai wurin shari'a ba a ba su gaskiya ba, a lokacin suna da gaskiyarsu kuma an ci da haƙƙinsu. Duk wannan yana kawo tashin hankali cikin ƙasa. In an yi adalci ma mutanen nan za a kwana lahiya, a tashi lahiya.
Sunana Salisu Kiro. To don ne samun zaman lahiya gaskiya ni a kwanta ta shugabanni su zanki adalci kan matasa da ba su aiki zanki ba su aiki ana so nan zaman banzai kaga ana so nan zaman banzai ka ba su aiki wannan zuwa turai da suke suna mutuwa cikin ruwa wannan duka suna yin fasa shi to inda ana musu wannan tunda duk wanda ke jin dadi gidan shi ba ta je gidan wani ko ba gaskiya ba dan yana jin dadin gidan shi ba zuwa mi za ka zuwa gidan wani ku je kuna mutuwa kuma kullum mutanen mu ne mu Afirka ke mutuwa cikin ruwa su mu ta fasa da naka dai ko ba gaskiya ba tunda zan ka buga nan ga titin ya mai ke sasuwa ko da tsaye ko da mulki kana ganin su ko daga shan wannan taba sai shi shayi ba su aiki kuma su ba su gari kamata su ma mata su zai nuna kuzari a ji a nema ki ba ta kullun sai gwamnati ya ba ku tunda gwamnati ba ku aiki ko ba gaskiya ba bismillah
suna na Sulaiman ji abu mafi a alama mafi cancanta da ya kamata Afirkawa al'ummar Afirka gaba ɗaya su gane shine cewa yakin da ake hada su suna yi wasu na daidai dan kasashen ketare su sayar da makaman su na ma'ana su ci gajiyar yakin sannan ba wannan hake kashewa ba dan uwanka na kake kashewa ya kamata Afirka su san cewa waɗannan da suke shigowa ƙasa suna ba su kuɗi suna tunzura su zuwa ga ɗan uwansu da sunan neman mulki ko da sunan karɓar ƴanci ba gaskiya ba ne kenan ya kamata shugabanninmu na Afirka da kuma ƴaƴan Afirka gaba ɗaya su san cewa duk yakin da anka haddasa a ƙasashen Afirka mu ne ke rasa rayuka mu ne ke rasa arziki kuma duk makaman da anka ƙasashenmu suka amso ko shugabanninmu suka amso daga ƙetare ko anka kawo su sojoji daga ƙetare suka zo nan ƙasashenmu na za su biyan wannan diya makaman da anka bata da kuma irin man da anka bata dole ne al'ummomin su yi hankulin juna su san cewa kamar yuka ce hake soka makanka kuma shugabanninmu su san da haka ƴan ƙasa su san da haka sojojinmu su san da haka
sunana Ibrahim Kantama mazaunin birnin Yame abu guda ne zuwa biyu ya kamata a yi don a samu zaman lafiya na farko da shi ne a koma ga Allah saboda babu addinin da ya yarda da rashin gaskiya idan ya kasance ba a koma ga Allah ba ana bugi jaki biki don ki to dole fa a samu matsala ba za a taɓa kauce mata ba muddin ba a tsaya gaskiya ba dukkan mu ka cokan mu koma ga Allah saboda duk addinin da ake yi a duniyar nan babu wani littafi da ya zo da cewa a yi tashin hankali babu littafin da ya yarda da ka bijire wa wannan littafin da kake ji in ko ka bijire dole ka ga wani abu ya biyo ba su kuma shugabanni su yi adalci saboda rashin adalci na sawa matasa su tunzura har su zo su yi wani aika-aika ka ji irin abubuwan kawai da ya kamata a kiyaye sai ka ga an zauna lafiya muddin ba a kiyaye waɗannan abubuwa ba wallahi muna nan za a yi ta zama ana taro ana shan shayi na cewa na zaman lafiya ne amma ana magani kuma kai na gaba
sunana Hajiya Arieta shi dai wannan matsala ta kasashen Afirka da ake fuskanta a yanzu musamman ma bari doki misali na kasar Niger kamar abubuwa ne da ake yi ba a tahiyar da abubuwa akan daidai ne ne ba a tahiyar da abubuwa akan daidai shine yanzu wani sai laifi ba a hukunta shi amma wani ne sai a hukunta shi kenan abin ne ba a yi shi ba fuskan gaskiya to shi yake sa wannan abubuwa duka a zamana mai laifi a hukunta shi in naka ne in mutumin naka ne in mutumin ba naka bane a hukunta shi mutumin in yayi laifi sai ka gani komai ya tafi daidai abu dan mene ne da Afirka ake tafiya hankali kwanci ana tafiya da harkokin ne daidai mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya ya zamana da cikin gaskiya shi amma yanzu abin ya juye ya ja kuɗe gashi nan dai ana ta siyasa ta zo ta shiga cikin harkoki yanzu ta raba yanzu siyasa mu Afirka har cikin iyali yanzu siyasa ta raba mutane amma da siyasa sai a yi cikin gida guda sai ka gani kowa da bangaren da yake so amma ana zaman lafiya amma yanzu wallahi siyasa ya zo ya shiga ko ina ya lalata komai da komai
abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kaimu za mu gabatar da wani sabon shirin a madadin wakilin sashen Hausa Sulaiman Mana Barma da ya taimaka wajen samo mana waɗannan ra'ayi Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya.
Karmu bata cigaban mu yana gare mu Don't go.